zai mamaki. Yau ka tsaya kana kawo dalilai akan cewa kiɗa da waƙa haramu ne, inda ne za a yi mamakin ka? Domin abu ne wanda sun mutum tun lokacin da ya sako aka haife shi musulmi, tun yana yaro ya san haramun da ya kiɗa da waƙa, kuma ya san ba mutanen arziki ne suke yin ka ba. Amma sai aka samu wasu wanda ba sa tsoron Allah suna kare wannan ɓarnan, da kuma wasu ƴan bidiyoyi suna kare wannan ɓarnan kai har ma sun mai da kiɗa da waƙa ibada. Kuma da kiɗa da waƙa ibada. Dukkan bayanin da zan yi ya shafi kowace irin kiɗa, kuma ya shafi kowace irin waƙa. Sai dai abinda Bahaushe ke cewa waƙe, nan ma idan ba shigo da wasu abubuwa na haramun a ciki ba, wanda zan yi bayanin sa. Ma'anan kowace irin kiɗa da kalangu, da babbar ganga, da ɗan kuntukuru, da mandiri, da goge, da garaya, da kuntuki, da dukkan abubuwan da ake kaɗawa don a kone, a yi sharholiya, a shakata, dukkanin su haramun ne. Kuma waƙan an yi ta da sunan addini, ko an yi ta da sunan a shakata kawai. Ita ma ta shiga sai dai waƙe, kamar yadda na faɗa, abinda Bahaushe yake cewa waƙe ba waƙa ba, wanda Balarabe kuma yake cewa ash-shi'r. Shi kan akwai na halal, akwai wanda yake kuma na haramu. Amma waƙa, wanda Balarabe yake cewa al-ghina, shi kan wannan haramu ne. Sai dai wuraren da aka keɓance wanda za a iya yi, kamar a ranar Idi, da kuma lokacin wato ainihin biki, kamar yadda za mu zo mu yi bayani a kansa. Yara ƙanana sukan iya yi, ko kuma mata su kaɗai kawai. Abinda zai sa mutum har ya mai da kiɗa da waƙa cewa abu ne na halal, ko ibada ne wanda yana ganin idan ya yi ta za a ba shi lada, ɗayan biyu ne. Amma dai ya jahilci addini, ko kuma yana bin son zuciyarsa. Wanda laccar da muka yi ta rana a yau, mun kira daga cikin abubuwan da suke hana mutum shiriya, ya zama na ya jahilci addini, ko kuma yana bin son zuciyarsa. Idan kana bin son zuciyarka, ko da ka fahimci dalilai da suke haramta kiɗa da waƙa, ba za ka bi su ba. Za ka nemi yadda za ka yi musu tawili, domin ka tabbatar da wannan ɓarna ɗin. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nuna shiri'a ba ta haɗuwa da bin son zuciya. Duk wanda ya bi son zuciyarsa, to ka shakka babu ɓata gari. Sai ka Allah ta'ala ya kashe ji a cikin Al-Qur'ani a ayoyi daban-daban, wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Kar ka bi son zuciya, zai ɓadda kai, ya kauda kai daga tafarkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Da wata ayar ma yake, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Babu wanda ya fi ɓata a duniya kamar mai bin son zuciyarsa, wanda ba a kan shiri'a na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yake salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun, fa amma al-muhlikatu fa shakkun muda'un wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi, wa amma al-munjiyatu fal 'adalu fil ghadabi wal riba wal qasd fil faqri wal ghina wa khashyatu Allah ta'ala fi sirri wal 'alaniya. Abubuwa guda uku suna halakar da mutum, abu uku kuma suna tseratar da su. Yake amma masu halakar da mutum, akwai shakkun muda', rowa abun bi, ka zama marowaci a duniya, to ka kama hanyar halaka kenan. Addinin ka ma bai zai tafi daidai ba, ba za ka zauna lafiya da jama'a ba. Za ka iya yin kowane fasadi a bayan ƙasa da sababin rowan da take cikin zuciyar. Wannan na biyu, son zuciya, wa hawa muttaba, mutum ya dinga bin son zuciyarsa, baya bin dalilai na shari'a, baya addininsa, ala basiratin, yanda ga dama yake bi yanda zuciyarsa ta kawata masa. Sannan wa ijabul mar'i bi nafsihi, mutum ya dinga jiji da kansa, yana mamakin kansa, yana girman kai, ra'ayinsa kawai shine ra'ayi, baya kaskantar da kansa zuwa ga abinda malamai suka faɗa na bayanin Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka shekara kana wa'azi ba zai saurare ka ba, saboda yana ji da kansa shi ma wani abu ne, sai zai kare wannan farnan da yake a kansa. Wannan abubuwa su suke halakar da al'umma. Abin da ke tseratar da mutum wato ya zama adali fil ghadabi war riba, ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda ya zama kana iya adalci. Ma'ana ko kana fushi da mutum ko ka yarda da shi zaka iya masa adalci a kowane hali kake, don kana gaba da al'umma ba zai hana ka musu adalci ba. Wannan ka zama mutumin kirki wanda zai samu tsira gobe kiyama. Fala yajriman lakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Don kana gaba da jama'a kar ya hana ka musu adalci. Kai adalci shine yake kusa da tsoron Allah. Mutum ki ya zama zai iya yi wa abokin gabansa adalci, kuma ne zai samu tsira. Idan abokin gabansa yana abu kuma abun daidai ne, ka karfafa abun ka ce daidai ne wannan abu. Kamar yadda in yana kan kuskure za ka ce kuskure ne. Sannan yake wal qasdu fil faqri wal ghina, da tsakaitawa a halin wadata da halin talauci, ka tafi rayuwanka daidai wa daida, kar ka dinga almubazzaranci ko kar ka zama mai tauri mai mako. Wala taj'al yadaka maqlulatan ila ulubika wala tabsuha kullal bas, wato kar ka zama dan tauri, kar ka zama kuma mai almubazzaranci, ka zama kana bayna bayna. Sannan wa khashyatul lahi fi sirri wal alaniya, da kuma tsoron Allah a sirrance da kuma a bayyane, ka zama mai tsoron Allah, kana ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala, ko kai kadai ko kana tare da jama'a. Wannan shine tsiranka duniya da kiyama, kuma wannan shine tabbatar da kai akan gaskiya, shine dalilin da zai sa ya zama kana son ainihin shari'a za ka nintanci dukkan abin da ya saba wa shari'a ko abin da shari'a ta haramta. Abdullahi ibn Mubarak yana cewa wa min al-balaya lil bala'i alamatun an la yura laka an hawaka nadu'u al-'abdu 'abdu an-nafsi fi shahawatiha wal hurru yashba'u taratan wa yajuru. Wato yana daga cikin musiba, alaman bala'i akan mutum ya zama ba abin da zai kauda shi daga son zuciyarsa. Duk yanda aka ja aya ko aka ja hadisi aka nuna masa shari'a, ba zai bar abin da zuciyarsa yake so ya zo bi shari'a ba. Wannan babu bala'in da wuce wannan a rayuwa. Kuma mutum yakan zama bawan sha'awarsa, ya kai zama bawan Allah, sai zama bawa na abubuwa da yake sha'awa kawai, su yake bautawa. In ya je lahira, zai zama yana cikin tabakku. Amma in dai mutumin kirki ne bawan Allah, to duk abin da yake na halal shi zai aikata, abin da yake na haramun kuma ba zai aikata shi ba. Wannan abubuwa na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe, sawa'un na zamani ko waɗanda aka danganta su da ibada ko na gargajiya, dukkanin su haramun ne, kuma malamai sun yi ijma'i akan wannan. Kuma abu ne wanda aka san shi, baya buƙatar ma sai an kawo maka dalili, duk ne ma kai ka san ba mutumin kirki ba ne. Ibn Jarir al-Tabari ya kai ko ijma'in magabata akan wannan, cewa wa abin nan haramun ne, waƙa a addinin musulunci. Haka nan Ibn Salah, haka nan kuma Ibn Munzir da sauran malamai wanda suka yi ƙarin bayani. Dalilai akan haramcin waƙa sun zo Al-Qur'ani, sun zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma maganganun magabata. Da dukkan wanda yake son shari'a zai ji waɗannan dalilai domin ya kuɗukar da addinin sai samu tsira, idan an yi tashi alfiya ba. Daga cikin ayoyin da aka kafa dalili da su, ayoyin suna da yawa, na ɗauko mana kaɗan. Daga ciki akwai wa minan nasu man yashtari lahwal hadisi dubilla an sabilillah. Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai masu zaɓen kiɗa da waƙa wanda a ƙarshe dai zai ɓadda su daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, zai ɓadda su su ɓadda mutane su bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yashtari, man yashtari ma'ana man yakhtaru wa man yastahibbu, wanda ya zaɓa, ya zaɓi kiɗa da waƙa. Lahawal hadisi shine kiɗa da waƙa, kamar yadda za mu kawo tafsirin magabata. Kuma malamai suka ce lahawal hadisi da waƙar da sauraron su duk ya shiga, daga cikin mutane akwai wanda kike suka zaki yin kida da waka wasu kuma suka zaki tauraron kida da waka yubilla an sabilillah yubilla malaikatina lamul aqiban mana a karshen sa kuma za su je su kasa su garka farkin Allah subhanahu wa ta'ala su fasar da mutane daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kinan kida da waka hanya ce ta fada kuma hanya ce ta fatarwa don ya dauke su don zai fata kuma zai fada da mutane daga tafarkin Allah lahawul hadith ko ne kida kuma ko ne irin waka wannan kuma shine wanda malaman tafsirai ko tafsiri na duniya suka fassara wannan ayan da shi da sahabbai da wasu daga ciki akwai Abdullahi bin Mas'ud wanda babban sahabi ne kowa ya sani malamin tafsiri ne haka ya fassara wannan ayan wanda Abdullahi bin Mas'ud yana cewa wallahi ma min ayatin fi kitabillah إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل فناله لإبل لأتيته إذ والله باب وتآية تتفوقات في القرآن فاتنا سن إنا تتفوقكم أكمل تتفوق yiki da na san kuma a duniya a kwanda ya fi ni sani tafsiri kuma in an hau raƙumi za a iya zuwa don raƙumi shi ne babban abin hawa a wannan zamani raƙumi zai iya kaiwa wani yake wallahi da na hauna dai na same shi a ƙara nan ilimi ya sa alƙur'ani amma ya fassara wannan ayan yake abin da ake nufi da ita shi ne kiɗa da waƙa ubangiji ta'ala ya ce ƙasa ne kuma ƙasarwa ne da sauraron kiɗa da waƙa da kuma yin su kuma ya rantse sau uku ya ce billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan ayan wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith yudilla an sabilillah wallahi tana haramta kiɗa da waƙa sau uku yana rantsewa yake kuma duk wanda ya ce ayan nan ba haka take ba ya zo mu yi mudahala da shi mana mu yi tsinaniya da shi mu ce Allah ya tsine wa mai karya wannan ayan in ba tana nufin kiɗa da waƙa haramun ba ne duk wanda yake kan kuskure ni da shi Allah ya tsine masa ya zo mu yi mudahala da shi haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa sannan haka nan Abdullahi bin Abbas shi ma yake abin da yake nufi waƙa wawan an sa kiɗa ko ba a sa ba ubangi ta la yana haramta waƙa ne da wannan aya Abdullahi bin Abbas shi ne wanda manzon Allah ta sama ya masa tofi a cikin bakinsa yake Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassaran al